بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قول عربا شاء أكو شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ليدة دليه دقو مشاترا وان دي 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 قواتن ديسمبر 1998 الشيخ المحدث العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني وحفظه الله يجي صيغ التشهد سيغو جينة هي منش قوانا فصلي أجيا أترشان كراتم مسيغ اللوكة يا قولي منا har mun fara karanta ainihin lafazin tahiyar farko wato ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yarda sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine sai lokaci ya kure don haka a yau mu ga muhimmancin mu dauko daga kan fasalin gaba daya wa allamahum sallallahu alaihi wa alihi wasallama anwa'an min siyaqi tashahhudi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sanar ya karantar da sahabbai nau'uka daban-daban iri-iri na daga sigogin tahiya dan haka za a karanta su insha Allah ta'ala za ka ji su sai ka gada da tahiyar da ta haddace idan ka ga ba daidai take da waɗannan daga cikin waɗanda za a karanta ba kamar lafuzza guda biyar ne to sai kai kokari ka samu ta ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ainihin bi ka haddace in gyara aka samu a taka sai ka gyara inda gyaran yake shikenan ka zama mumini kenan mutumin kirki dan arziki irin albarka baka taurare kai jayayya ba sabanin haka kuma to sabanin haka awwalan na farko shine tashahhud ibn mas'ud tahiyar da ibn mas'ud ya ruwaito qala ibn mas'ud yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tashahhuda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutan gidan shi ya karantar da ni tahiya wa kaffi baina kaffaihi a halin tafin hannuna na tsakanin tafukan hannayen shi guda biyu ya rungume shi kama yu'allimuni surata min alqur'ani kamar yadda yake karantar da ni sura ta alqur'ani yana fade ina fade bayan ya gama ya sa maimaita ya tabbatar da cewa yadda ya biya mini haka ainihin na dauka ma'ana abinda Ibn Mas'ud yake nufi kenan don haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake zama ya karantar da sahabbai ya karanta musu su yi shiru su fahimta tukuna sa'annan sai zo yana fade suna fade yana fade suna fade idan aka gama sai kuma yace to kai wani maimaita inda gyare-gyare yake a gyaggyara to haka Annabi ya karantar da Abdullahi dan Mas'ud tahiyya ga lafazinta at-tahiyyatu للتحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته من فسرات أجيا من كرنت شره ديمتا أما أتكيت معنا تشيني التحيات لله جيسوي دباكي تيا سنتبتك الله والصلوات دكا نسلولي نفر الله دنافل فلي دا أدؤوي دباكي اي الله كأي أكي نفابا ونبا والطيبات haka nan dada dan maganganu farka kan maganganu to sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahama Allah wa barakatuhu da albarka Allah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina mu ma amincin Allah ya tabbata a gare mu da bayin Allah nagari fa innahu sai annabi ya kawo jumla mu'tarida sai ya gifta wata magana kafin ya ci gaba da karantar da tahiyar sai yake domin kuwa shi masallaci idza qala zalika idan ya faɗi wannan tahiya ya karanta ta haka asaba kullu abdin salihin fis sama'i wal ardi wannan addu'a ta shi sai ta kai ga duk wani bawan Allah nagari a sama ko a ƙasa ashhadu an la ilaha illa Allah sai ya ci gaba da karantar da lafazin tahiyar ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya a bisa cancanta kuma haka abin yake ko da an bauta wa wani bai dace ba bai cancanta ba kuma an yi runtu an yi rigima an nemi fitina ba wanda ya cancanta a bautawa a bisa dacewa da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ina shaida lallai muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. Wa huwa bayna zaharanaina, ibn mas'udin yace haka muke yin wannan tahiyya a lokacin annabi yana gaban mu yana da rai, muke cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Falam ma qubiba, lokacin da aka dauke ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi ya mutu, kunna sai muka koma muna cewa assalamu ala nabi, aminkin Allah ya tabbata ga annabi. Wannan hadisi al-Bukhari wa Muslimun wa Ibn Abi Shayba, waɗannan malamai da kaji na faɗa su ne suka fitar da wannan hadisi. Al-Imamu Abubakar Ibn Abi Shayba ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-Musannaf a cikin juz'in farko, takadda ta 90 fuska ta 2, wa Sarraj da al-Imamu Sarraj a cikin littafin shi al-Musnad kenan, da Musannaf na Ibn Abi Shayba da ainihin al-Musnad na al-Imamu Sarraj. A lokacin da Albani ya rubuta wannan littafi ba a buga su ba, rubutun hannu ne ya kwafo su, amma shi Musannaf na Ibn Abi Shayba an buga shi a yanzu, dan haka nan gaba kadan zaka ga Albani zai hujja da shi, sai ya rinka yin hujja da wanda aka yi bugun hannu. Na sha fadan wannan ka'idar kullun, kuma ina ƙara maimaitawa. Ka'ida a wurin ilimi shine duk sa'an da zaka yi hujja da wani littafi wanda yake da inji aka buga shi, sai ka ce mujalladi na kaza, shafi na kaza, sai ka fara gabatar da mujalladi, sannan sai ka kawo shafi. Amma in ba a buga shi ba, ya zama mujalladi ɗaya ne haka, sai ka fara cewa takadda ta kaza, to littafin sai ka kirga takaddin, sai ka ce daga ta ɗaya, sai ka ce takadda ta ɗaya, takadda ta biyu, takadda ta uku, takadda ta hudu, to takadda ta goma. To ba a cewa shafi, sai ka ce fuska ta farko ko ka ce fuska ta biyu, haka ake yi. To yanzu kamar littafin Sheikh Usman Danfodio misali da muke da su a ƙasar nan, waɗanda galibi za ka ga rubutun hannu ne, to ba za ka ce a duba littafi kaza shafi kaza ba, sai ka ce ku duba Nurul Albabi misali, idan Nurul Albabi ba a buga shi a inji ba, sai ka ce ku duba Nurul Albabi takadda ta goma, fuska ta biyu ko fuska ta ɗaya, haka ake yi. Mun fahimci wannan, to shi ne abin da malam yake gaya mana hannu. Wa Abu Ya'la da al-Imamu Abu Ya'la fi musnadihi a cikin littafin shi al-Musnad a cikin takadda ta 258 fuska ta biyu, kun ga kamar wancan ne. Wa huwa mukharrajun fil irwa'i, al-Sheikh al-Allamah al-Muhaddith al-Albani yace wannan hadisi yana nan, nayi takhrijin shi, na bayyana tabbata shi da ingancin shi a cikin littafin Irwa'ul Galili a cikin lamba hadisi na 321. Qultu, ni Albani, Albani mai littafi, sai nace wa qaul ibn mas'udin, maganar nan da Ibn Mas'udin yace kulna assalamu ala nabi, sai muka dawo muna cewa aminkin Allah ya tabbata ga annabi a yayin da annabi ya mutu kenan. Yani Albani yace wato Ibn Mas'udin yana nufin anna sahabata radiyallahu anhum kanu yaquluna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu fi at-tashahhud wan nabiyyu hayyun, a sa'ad da annabi yake da rai, to sahabbai in sun zo tahiyya sai su ce assalamu alayka a lokacin yana da rai. Falamma mata, lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu ya mutu, mun fahimci wannan cewa annabi ya fa kufa, wannan magana billahi allazi sai kai istighfari, mutane ba su san bakar magana ce suke faɗi ba, sai a ce ai annabi ya fa ku, ba kyau a ce annabi ya mutu. A ina ka karanta wannan saboda zangayi? Duk Qur'ani da sunna da ijma'in sahabbai duk baki ɗaya sun yarda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mutu. Qur'ani mun kawo dalilai a jiya, hadisai da sauransu. Aisha take cewa qubiban nabiyyu wa mata baina tara'idi, haka Aisha take rera waka in tana alfahari tana murna, tana cewa qubiban nabiyyu wa mata baina tara'idi fa asbi bi hadha mafkharan wa kafani wal baytu bayti wal makanu makani, tana cewa an dauki ran annabi, annabi ya mutu gashi, sai tace baina tara'idi yana rungume a tsakanin kirjina, tace fa hasbi bi hadha wa kafani mafkharan wa kafani, tace ko wannan ya ishe ni alfahari, ni ma na isa na samu daraja, na samu first class, dan Allah ba haka bane, sai tace wal baytu bayti wal makanu makani, gidan da aka rufe shi, ɗakin da aka rufe shi ɗaki na ne, wurin kwanciyar kabarin manzon Allah wurin kwanciya ta ce, to waye ini kuma? Sai dai tuna Aisha kenan, As-Siddiqatu bint As-Siddiq, wai tana nuna maka ita ba Qurayshiya ce, san farirar ba Qurayshiya, waka a bakin ta fes. Mun fahimci wannan da kyau ko? As-Sayyidatu Aisha kenan, As-Sayyidatu Aisha radiyallahu anha. shine ainihin sai ce falan mamata don akwai ƙaryar da ake a ƙasar nan ana cewa wai da a ce annabi ba fa kuwa yayi ba kaza ma ba za ta yanda a yanka ta ba wai annabi fa kuwa ya dan ji wani wuri ya fake ne sai aka yada labarin cewa ya mutu dan haka kaza ma alliman ya danne ta zai yanka sai ta yanda a yanka ta tunda wai an ce mata annabi ya mutu duk wannan kisa haka akai ta wa mutane irin wannan karatun fada ina dalili kaza ko take ta ba ai da karfin tsaya yanka ta ba ita din wa kaza wa sai ce kaza kuma awa malam shirme da bankaura shi yasa kullum muke cewa waɗannan malamai waɗannan iyaye da kakanni da zo gabata sai a yi ta musu addu'a a yi ta musu sadaka a yi ta musu waƙafi Allah ya yafe su amma wallahi an yi ɗirkaniya da bankaura a daɗin sai dai gyaran ubangiji falan ma mata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu adalu an zalika sai suka kauce suka daina faɗan haka wa qalu sai suka koma suna cewa assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata ga annabi wala budda an yakuna zalika bi tawqifin minhu sallallahu alaihi wasallam babu makawa wannan canji wannan sauyin lafazi da sahabbai suka yi to da karantawa annabi ne ba ra'ayinsu bane ba da ka suka yi ba wa yu'ayyiduhu anna aisha radhiyallahu anha kadhalika kanat tu'allimuhum at-tashahhud fi as-salati abinda zai karfafa wannan magana shine cewa aisha da kanta yayin da take karantar da mutane tahiya a sallah to ta kasance tana karantar da su su ce assalamu ala nabi mun fahimci wannan ko rawahu sarraj al-imam sarraj ya rawaito wannan fi musnadihi a cikin littafin shi ainihin al-musnad a cikin juz'i na 9 takadda ta 1 fuska ta 2 wal mukhallis da al-imam al-mukhallis fil fawaid a cikin littafin shi al-fawaid a cikin juz'i na 11 takadda ta 54 fuska ta 1 bi sanadaini sahihaini anha da isnadai guda biyu dukkan su masu inganci daga Aisha cewa haka take karantawa al-imam abubakar ibn abi shayba da ainihin al-imam abdurrazzaq a cikin al-musannaf din su ma sun ruwaito daga Aisha cewa haka take karantawa qala al-hafiz rahimahullah ta'ala al-hafiz Allah madaukakin sarki ya ji kanshi abinda ake nufi da hafiz a cikin ilimin hadisi shine mutumin da ya zama ya san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya haddace su da ka zai iya kawo su da isnadan su ya iya gane illolin da ke cikin su ya iya gane abubuwan da ke ciki na daidai da na ma'ana kuma zai iya kawo su duk sa'an da yazo dan haka aka ce sahihiyar magana hafiz ma yafi muhaddis aka ce wani muhaddis aka ce wani hafiz to sai a ce hafiz yana sama da muhaddis to wannan malami a zamanin da kamar yadda al-imam ibn al-jawzi yake cewa wa kanu idha uddu qalila fa saru al-yawma a'azza min al-qalil a zamanin da tun zamanin ibn al-jawzi kuma shekara 800 yake cewa manyan malamai irin waɗannan in an kididdiga su ɗan kadan ne tun da can sai yace to a yanzu kuwa wato a zamanin shi shekara 800 suka wuce sai yace in aka ce ma za a kirga su sun zama a'azza min al-qalil sun ma fi kadan din karanci kuma ta ci abu ya fi kadan karanci ina ma'ana kamar babu kenan ko kuma ma babu ma'ana samun hafizi a hadisi yana da wahala abu ne wanda sai an tsaya an karatu na hakika dan haka a Sheikh Ahmad Shakir wani babban malami ne a kasar Masar yau shekara shi kwatankwacin 40 da mutuwa yace tunda al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya rasu har yanzu wata mace bata sake tsuguna ta haifi dan da ya zama hafiz ba sai shekara shi 700 da wani abu da rasuwa shi ya littafin Bulughul Maram ya littafi tarihin sahabbai al-isaba fi tamyiz as-sahaba mujalladi 4 yazo ya sharhin Fathul Bari duk da muqaddima mujalladi 14 shekara 27 yana rubuta wannan littafi littafai ga sunan ya rubuta game da tarihi game da hadisi game da fiqh da sauransu to wannan babban malami bari ka ji abin da yake cewa dangane da wannan mas'ala ta cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy kuma ada ana cewa assalamu ala nabi shine malami yace قال الحافظ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر الأسقلاني الله مدوكتين سركي يجيكن شيتي هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قال إذا أكسام نتي وابن مسعود يتي لوكتين دا النبي يرسو سيزك قوما سنتي والسلام على النبي من فهمت؟ wato ya nuna a zahiri da suna cewa assalamu alayka da kafin khitab assalamu alayka amincin Allah ya tabbata gare ka kamar gashi tare da su ke falan ma matan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu tarakul khitaba sai suka bar kiran annabi da wannan kaful khitab suka bar cewa assalamu alayka wa zakaruhu bi lafzil ghaiba sai suka ainihin ambace shi da lafazi na al-ghaiba cewa kamar baya nan kenan mun fahimta fasaru yaquluna sai suka koma suna cewa assalamu ala nabi abinda hafiz ya fada kenan الشيخ العلامة الألباني يتي وقال في موضع آخر أو نور دبان كما أديتك فتح الباري ابن حجر يتي قال السبكي سبكي واني ببان مالنين أوان كان زامني سن زامني دا المجرين ابن تيمية تو سبكي يكي يتي ويفئي في شرح المنهاج أتكين لتافين شرحي نين لتافين المنهاج المنهاج لتافين نين أينهم فقه مذهب شافئية با منهاج المسلم وانا نمال جابر الجزائر با المنهاج na ainihin al-Imam an-Nawawi mun zo da shi a kwanaki mun yi hujja dangane da mas'alar jilsatul istiraha cewa yayin da ya zalle man baya yin jilsatul istiraha ma mu in ya ainihin bi zai yi jilsatul istiraha ko da liman bai yi ba amma kuma ta ba mun yi sharhi mun yi hujja da sharhin wannan littafi to wannan sharhi ba kuma wannan sharhin ba wani sharhin daban shine a cikin wannan sharhin daban da shi as-Subki yayi sunan sharhin kenan sharhul minhaj بعد أن ذكر هذه الزيادة بعد أن بتش أيهم واتو و... بعد أن ذكر هذه الرواية واتو بباوي سنة نايتون تبهرش نيتي زونا شرحين كنا أتكين ناشي شرحين جيني ما لأيكي تواي فتي أتكين شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية بعد أن بتش ون الرواية من عند أبي أوانة وحده يتي الإمام أبو أوانة شيني يكاو ونن قالي نيتي و بيزون كفن تبايا رسوى النبي سنة فتن أيهم واتو السلام على النبي sai su biki yace in saha haza ani sahaba in dai wannan ya tabbata cewa sahabbai suna yin haka dalla ala anna al-khitaba fi salam ba'da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ghairu wajibi wannan ya nuna kenan bayan rasuwa annabi to ba wajibi bane mutum yace assalamu alayka in dai ya tabbata sahabbai suna fadan haka fa yuqalu dan haka sai adawa ana cewa kenan assalamu ala annabi in dai ya tabbata wannan magana kun ga Hafiz ya dauko ta ne daga sharhul minhaj ko qultu ni al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani sai nace qad sahha bila raib babu shakka wannan magana ta tabbata ya'ani sai shi kuma Albani yace wato Hafiz yana nufin da yace ta tabbata din nan li subuti zalika fi sahih al-Bukhari tunda wannan ya tabbata a cikin Bukhari ya ruwaito haka mun fahimci wannan da kyau ko sai iya waka ce ka duba Bukhari nan baka gani ba Bukhari hadisi ɗaya sai maimaita shi da lafazi 10 ko 15 ko 20 to in ka duba nan baka gani ba ko ma can har ka samu lafazin da ya kawo haka wa qad wajadtu lahu mutabi'an al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yace kuma wannan ainihin hadisi na Ibn Mas'ud na samu wani hadisin ma wanda ya biyo bayan shi akan haka qawiyyan mai ƙarfi wanda zai ƙarfafa wannan magana قال عبد الرزاق الامام عبد الرزاق الصنعاني يفدي اتكن لتافين شي المصنف يتي اخبرني ابن جريج يا باني لاباري شي كما يتي اخبرني عطاء يا باني لاباري ان الصحابه عطاء تابعي ني يتي للي صحابي كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك ايها النبي سعد النبي يكي دري سيتي السلام عليك ايها النبي فلما مات ده النبي يموت قالوا sai suke cewa assalamu ala nabi mun fahimci abinda abau ya faɗa daga sahabbai ko kaga wannan magana tana karfafa wancan sai al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani sai yace wa hadha isnadun sahihun wannan isnadi ne sahihi babu qura ko misqala zarratin akan wannan isnadi domin Abdul Razzaq yace akhbarani Ibn Jurayj kuma duk da yake mudallisi ne amma sarraha huna bi tahdith ya fito karara ya ce akhbarani aba'un dan haka interpreted list dan haka isnad ya zama sahihi sai Ibn Hajar ya ce wa amma ma rawa sa'id ibn mansur min tariqi abi ubaidah ibn abdullah ibn mas'ud amma maganar da ainihin sa'id dan mansur ya ruwaito a cikin littafin shi as-sunan kenan ta hanyar wani tabi'i mai suna abu ubaidah ba abu ubaidah ibn al-jarrah ba kuma an fahimta Abu Ubaidah dan Abdullah dan Mas'ud dan gidan Ibn Mas'ud ne an abihi yace ya karbo daga mahaifin shi Ibn Mas'ud annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama allamahu mutashahhuda yace Ibn Mas'ud yace wai annabi ya karantar da su tahiyya fa zakarahu sai ambaci wannan tahiyya qala sai shi Ibn Mas'ud sai shi wannan ainihin Abu Ubaidah yake cewa فقال ابن عباس سي ابن عباس يجي انما كنا نقول مو دي من كسنتي منا cewa ne assalamu alayka ayyuhan nabiyyu id kana hayyan yayin da annabi yake da rai muna cewa amincin Allah ya tabbata gare ka faqala ibn mas'ud sai ibn mas'ud yace hakaza allamana mu dai haka manzon Allah ya karantar da mu wa hakaza na'lamu kuma haka muka sani cewa assalamu alan nabiyyi to kaga wannan magana kuma tana sabawa waccan kenan domin ibn mas'ud anan ana cewa ya karanto assalamu alayka wato assalamu alan nabiyyi sai ibn abbas yace a'a mu dai tun dama annabi na dare muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyi sai ibn mas'ud yake cewa dama mu haka annabi ya karantar da mu wa haka za na alamu kuma haka muka sani wato tun farko assalamu alan nabiyyi kaga wannan ya saba wata riwaya kenan sai ibn hajar yace fa zahirun anna ibn abbas qala hu bi hasan ibn abbas ya faɗi wannan magana ne kawai wajen tattaunawa ta ilimi amma ba wai matsala ce wanda yake da dalili akan ta ba domin ibn mas'ud yana son ya tabbatar da cewa assalamu alan nabiyyi dama ake yi tun zamanin annabi na dare mun fahimta a cikin wannan riwayar kuma fa ibn abbas kuma yake nuna mishi a tun annabi na dare mu dai assalamu alayka muke cewa sai ibn hajar yake cewa to a zahiri ibn abbas ya faɗi wannan magana ne kawai don wajen tattaunawa ta ilimi wa anna ibn mas'ud lam yarji ilayhi kuma ibn mas'ud bai dawo ya bi ibn abbas akan haka ba mun fahimci wannan wato bai dawo ya yadda da cewa a zamanin annabi tun zamanin annabi ana cewa assalamu alayka ba kun ga wannan riwaya fata ibn mas'ud katta ruda ku tana saba waccan ne domin waccan riwaya ta ibn mas'ud tana cewa da zamanin annabi ke da rai suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da ya mutu sai suka koma suna cewa assalamu alan nabiyyi a cikin wannan riwaya ko da aka ce wai daga ibn mas'ud sai aka ce ibn mas'ud ya ce dama mu annabi ya karantar da mu ne assalamu alan nabiyyi to kaga ya saba waccan kenan wanda ibn mas'ud ya raba tsakanin rayuwa da bayan rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai shi ibn hajar yake cewa daga ƙarshe lakinna riwayata abi ma'mar asahu sai dai riwayar abu ma'mar ita kafi inganci ya'ani riwayatul bukhari wato wanda bukhari ya rawaito wanda aka karanta kenan cewa da annabi yake da rai suna cewa assalamu alayka dai da su suka koma suna cewa assalamu alan nabi sai ya ce wannan riwaya ita tafi inganci to sai kuma ya sake cewa li anna aba ubaidata domin shi abu ubaidata dinnan dan gidan ibn mas'ud lam yasma min abihi bai ji wannan hadisi daga baban shi ba kaga an samu inqita'i kenan ba lallai dan baban shi ya haife shi ya kuma ya ji wannan hadisi ba ta iya yiwuwa baban shi ya haife shi sun rayu amma bai taba karantar da shi ba ta iya yiwuwa kuma yana da cikin shi ko kuma yana dan karami uban ya rasu don haka dai za a ce baban shi sahabi ne amma bai ji daga baban shi ba to wannan kisa da yace daga baban shi to kaga an samu inqita'i kenan ɗaya daga cikin dalilai guda 10 waɗanda suke sa a tunkuɗa hadisi mun fahimci wannan ko ɗaya daga cikin kuma bangarori 5 na al-mardud li sababi saqatin fil isnadi shine al-inqita'u al-i'dalu al-irsalu at-tadlisu at-ta'liqu in aka samu ɗaya daga cikin waɗannan 5 a cikin isnadi shikenan wannan isnadi sai dai a samu wani amma shi kam ya tashi aiki to an samu al-inqita shine kace daga wani sai abincika kuma a ga bai tabbata ka ji daga wani ba to sai a ce to a dai lalubo inda ka samu magana in ba a lalubo an samu inda ka samu magana tabbatacce ba sai a ce ba za a karba ba to shine abin da ya faru anan Abu Ubaidata dan Abdullahi dan Mas'ud bai ji wannan magana daga baban shi Ibn Mas'ud ba sa'annan sai kuma Ibn Hajar ya sake cewa wal isnadu ilayhi ma zalika da'ifun kuma isnadin tun kafin a kai ga kan Abu Ubaidata din ma mai rauni ne kafin a kai kan Abu Ubaidata din isnadin mai rauni ne daga kan Abu Ubaidata kuma zuwa kan baban shi kuma aka sake samun rauni na biyu shine inqita'i yanzu illa biyu kenan a hadisin to yanzu irin wannan hadisin a ilmanci a ilimin hadisi sai ka hukunta shi da cewa ya zama al-hadithul munkar domin riwayar mutum mai rauni ta saba wa riwayar mutumin da yake mai lafiyayyar hadda domin wacce riwaya ta Ibn Mas'ud ta farko da muka karanta ta Bukhari ita ce ta rarrabe tsakanin cewa annabi na da rai suna cewa assalamu alayka da annabi ya rasu suka dawo suna cewa assalamu alan nabiyyi kaga wannan riwaya ce sahihiya to sai aka samu wata riwaya ta wani mutum mai rauni wanda kuma ta zo ta hanya munqata'a sai ya zama ta saba wa waccan to ba za ka ce mata ta zama shazza ba sai ka ce ta zama munkara ba'ifiya munkara kuma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan haka wannan riwaya ta cewa tun dama assalamu alal nabi suke cewa to bata inganta ba, don haka menene inganta? Zamanin yana da rai suna cewa assalamu alayka, bai mutu suka dawo suna cewa assalamu alal nabi, wannan magana ita ce daidai, ita zaka rike. Zama mun fahimci wannan? Al-Shaykh al-Allamah al-Albani shi kuma sai yace wa qad naqala kalam al-hafiz hadha jama'atun min al-ulama' al-muhaqqiqin, an samu wasu daga cikin ƙwararru gogaggun malamai sun ɗauko wannan magana ta al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Mun fahimci wannan da kyau ko? Amsalul Qasqalani, kamar ainihin Qasqalani, ya kamata ka iya bambancewa. Akwai Asqalani, ainun sinun qaf lam alif nunun sannan ya ta nasba. Al-Asqalani shi Ibn Hajar kenan, yayi sharhin Bukhari ya sa mishi Fathul Bari. Akwai kuma Qasqalani, ka sin sannan fa qaf falani, al-qaf falani shi ma yana da sharhin Bukhari ya sa mishi Irshadus Sari, shi ma nashi mujallabi 13 ne. Mun fahimta to ka iya bambancewa, shine yake amsalul qaf falani, kamar qaf falani wa zarqani da ash-shaykh az-zarqani wanda ya sharhin muwatta a cikin mujallabi 4, wallaknawi da al-Laknawi wani babban malami ne, mun kawo bayanin shi a farkon shimfida wannan littafi, mutumin kasar India ne, garin Lucknow. Wasu suna kuskure suna daukan wannan littafi da ka basu je an koya musu karatu ba, sai ka ji mutum ya ce al-Kanawi, ba al-Kanawi bane, baba Kano bane, al-Laknawi, mutumin garin Lucknow ta kasar India, wa ghairihim, da waɗansu malamai, dukkansu waɗannan malamai da waɗansu ma sun dauko wannan magana ta Ibn Hajar, fartabahu kuma suka yarda da ita, walam yata'aqabuhu bi shay'in, bas tijaran shi da komai ba, sun nuna sun yarda kenan. Ash-Shaykh al-Albani yace walil bahth ma zalika tatimmatu, wannan mas'ala tare da haka to akwai cikakken bayani da ƙarin bayani, zakartuha fil asli, na ambata a asalin littafin da ne takhrijin wannan littafi na sifatus sala. Wannan mas'ala tana da girman muhimmanci jama'a, don haka wannan sharhi da yayi mata gashi dai kaga ya wadatar, ya gamsar ga din mai neman gaskiya. To amma duk da haka sai yace akwai ƙarin bayani yana can a wurin shi wanda ya a cikin al-asl, amma duk da haka sai yace waraji'il muqaddima, ka koma ka karanta shimfidar wannan littafi daga shafi na 18 zuwa shafi na 25. An samu wani malami mai suna Abdullahi al-Gumari wanda na taba baku labari akan shi, yayi musu wannan magana da Ash-Shaykh al-Allamah al-Albani ya fada. To a cikin muqaddiman nan ta sifatu salati Albani ya bashi ansa daya bayan daya, dan haka babu makawa jama'a. In ka zo yin tahiya sai kai at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi har zuwa kana zuwa wajen assalamu alayka, to sai ka cire assalamu alal nabi, haka za a yi tayi har asaba. To shine jiya kamar yadda muka fara fade, idan mutum ya zo sabon tuba, sabon musulunta, to kaka koya mishi assalamu alayka tun farko, koya mishi assalamu alal nabi. Dan yara kanana din nan yan islamiya a koya musu assalamu alal nabi, in yaso in suka girma sai a nuna musu ga yadda sirrin abun yake a ilmance. A da farko ne assalamu alayka, amma daga ƙarshe an dawo an tabbatar da assalamu alal nabi. Dan haka Ash-Shaykh Siddiqul Minshawi a cikin littafin shi Akhfa'ul Musallina yace yana daga cikin kurakuran masallata, yadda har yanzu zaka ji masallaci yana salla yana tahiya sai yace assalamu alayka, yace wannan mummunan kuskure ne. Don haka jama'a a gyara, ku karbi gaskiya girman ku ya tabbata, in kun ki karban gaskiya, gaskiya za ta tabbata kuma girman ku ya rushe. Abin da yasa kuka ga girman malaman dariqa ya rushe ba karatu ne ba su da shi ba, suna da karatu, suna da jawabi, suna da tarbi, suna da nadi, suna da sanda, suna da malafa, duk siffa ta malanta suna da ita, da gaskiya ta zo wadda dama sun santa sai suka ki karbe, shikenan sai aka manta da su baki daya, girman su ya tarwase. Wanda bai kai almajirin almajiransu ba a ilimi, sai su yi muƙabala sai kunyatar da su, saboda ne? Saboda sun rike ƙarya, shi kuma ya rike gaskiya. Don haka ku karɓi gaskiya. Wannan matsala gashi yau an fara karanta ta, ko kuma mu ce jiya an fara karanta ta, muna fatan kar mu samu bayani irin yadda kuka yi jilsatul israha. Kun ga kun soki jilsatul israha, kun kunyata, girman ku ya faɗi. Daga lokacin aka gane cewa na farko ba ku da tsoron Allah, na biyu kuma ba ku da ilimin da ya kamata ku hau wannan kujera ta malanta, matsala ta taso akan ajinu dunkul hannu a sallah, kuka yi musunta, aka gane ba ku da ilimi, ba ku san karatu ba, karshe gaskiyar da ta bayyana ku sallama kuka ki sai aka gane ba ku da tsoron Allah muna fatan ku ji tsoron Allah kar ku yi inkarin wannan mas'ala tana cikin sahihul bukhari mas'alar yanzu ta fi karfin albani shi kanshi linzami ya fi karfin bakin kaza hadisin yana cikin sahihul bukhari da muslim da musannaf na ibnu abi shayba da musannaf na al imam abu ya'la da musannaf na al imam ahmad ibn hanbali dan haka ajiye su fata salati gefe guda a dauko bukhari dan haka kar ku musun gaskiya wallahi girman ku zai fadi abinda jabiru dan abdullahi yace muka rinka ga malaman yahudawa kenan yace sai mu bi su muna cewa ku ji tsoron Allah shekarun baya ku kuke ce mana annabi ya kusa zuwa karshen duniya za ku yadda da shi ku hada kai da shi ku karkashe mu mu maguzawa ne yaya yanzu yazo mu mun yadda ku kun ki yadda da shi wadannan malamai na yahuda sai da girman su ya zube kakaf karshe sai da annabi ya fita ba da doka aje a kama shugaban su ma a kawo kanshi mun kawo kissa sha'ani Ka'ab ibn al-Ashraf to dan haka ku ji tsoron Allah yanzu wannan matsala za ta yadu kasar zai yadu za a ji a ce muku sun ce tahiyar tsoron Allah ba condemning tahiyar akai gaba daya ba mu ba mu ce ba tahiya a sallah ba muka ce tahiya akwai ta gaskiya ce amma yadda ake yi din nan to matsala ce ta faru annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da su haka sai sahabbai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu sai suka koma suna cewa assalamu ala nabi shine malam yake nuna mana cewa wannan fa ba da yin kansu bane lallai zai zama karkashin karantarwa ce da annabi ya musu cewa in ya rasu to ga abin da ya kamata su koma suna cewa sannan ya kawo ba daga ibn mas'udin ba kawai ya kawo daga aisha kaga cikin gida da wajen gidan annabi kenan sannan afa'u yace kuma sahabbai haka suke yi to abin da zai dame ka shine zaka ce to ai kuma in mun duba wata tahiyar ta wani sahabin kamar ibnu abbasin ko abu musa al-ashari ko ibnu umar ko umar zamu ga har yanzu dai assalamu alayka a haka ne suka ruwaito ai dama tunda din ruwaya farko ce suka ci sai daga baya wani yayo karin riwaya akan cewa ga abin da ya faru sai a karba domin kasancewar har yanzu ana ganin mansuhi bai hana ai aiki da nasikh misalin wannan a qur'ani yanzu in ka bude suratul baqara dangane da hukuncin mace wadda take mijinta ya mutu zata ta kaba farkon hukuncin da zaka fara gani shine matar da mijinta ya mutu zata ta kaba shekara guda zata ta kaba shekara wata 4 da kwanaki 10 farkon hukunci kenan cikin suratul baqara in ka sake yo kasa a cikin suratul baqara sai kuma ka sake ganin wata aya ta ce wadda mijinta ya mutu zata ta kaba shekara guda to yanzu cikin waɗannan maganganun ɗaya daidai ɗaya ba daidai bace wacce ce daidai ita ce wadda aka ce za ta yi ta kaba ta wata 4 da kwanaki 10 waccan ayar da ke cewa wata shekara ɗaya an shafe ta amma ga karatunta to zaka ce to yaya aka yi tutun da an shafe ta yaya ga karatunta ga karatun nata amma ba za a yi aiki da ita ba saboda me saboda ga wata tan ta shafe ta to haka wannan ma ga assalamu alayka a cikin wata riwayar amma ba za a yi aiki da ita ba saboda me ga wata riwayar can ta shafe ta jama'a mun fahimci wannan don haka malamai muna ƙara maimaita muku za a ji yanzu za a fara tambayar ku malam wai daidai ne assalamu alan nabi in ka sani ka ce daidai ne ka ji tsoron Allah in baka sani ba ka ji tsoron Allah ka ce baka sani ba nemo kaset ku yi haƙuri duk da ba ku ƙaunar muryar ba ku ƙaunar mai muryar yi haƙuri ka sa kaset ɗin ka ji me aka ce waɗannan littattafai aka faɗi waɗannan hujjoji ajiye muryar da mai muryar gefe guda dubi girman wanda ainihin ya faɗi maganar dubi girman waɗanda suka ruwaito maganar ni manta da ni gefe guda manta da wannan littafi sifatu sala duk tunda ba ka ƙaunar da ni da Muhammad Nasiruddin Al-Albani da sifatu sala ajiye amma ai kana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kaunar ahlul baiti su Aisha kana kaunar sahabbai to tunda dai kai ba kafiri bane kana kaunar ma'aiki kai ba dan shi'a bane kana kaunar sahabbai kai ba nasibi bane kana kaunar ahlul baiti to ka ji tsoron Allah ka tabbatar da gaskiya in ba haka ba wallahi sai gaskiya ta mutsu da kai ya kamata lallai malamai su san wannan wallahi mas'aloli tunda ana karatu farawa akai a hadu da wannan matsala a hadu da wannan matsala da yiwa baka taba jinta ba karkace dan baka taba ji ba kai zaka fito kace kai da Allah wannan shirman banza ne wannan matsala ta wuce shirme wallahi in aka zaukar da kai wallahi sai kai zufa to saboda haka jama'a lallai ku ji wannan
ku ji tsoron Allah, ina ƙara maimaita muku, ku ji tsoron Allah, Allah zai muku hisabi ya ku malamai akan duk abin da kuke faɗi. Allah yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, duk abin da kake faɗi Allah yake cewa bala wa rasuluna ladayhim yaktubuna, manzannin Allah suna nan suna rubuta duk abin da kake faɗi. Sa'annan in ka je kabari za a tambaye ka, Qur'ani ya tabbatar da haka, sunna ta tabbatar da haka, waɗanda suke wadatattu ne ma daga sai an kawo waɗannan nassi. Amma sayyidina Ali yake cewa walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in. Yace da ake in mun mutu za a bar mu, da mutuwa ta zama hutu ga ni rai. Yace amma in mun mutu ba za a bar mu ba, sai an tashe mu. Da an tashe mu ba a ce aljanna kai tsaye za mu wuce. Yace da mun more, amma kafafun mu ba za su motsa ba sai an tambaye mu game da komai. Dan haka malamai, ku ji tsoron Allah. Gaskiya ta bayyana, wallahi tallahi, rana idan ta fito tafin hannu ko faifai ba zai kare ta ba. Gaskiya ce ta bayyana, gashi cikin sahihul Bukhari, asaffu kitabin ba'da kitabillahi alal itlaq, littafin da yafi kowanne nagarta bayan alqur'ani, anan aka samu wannan mas'ala. Yana nan kuma wannan hadisi a cikin musnad na al-Imam Ahmad ibn Hanbali. Don haka ku ji tsoron Allah, in an tambaye ku, in ba ku sani ba ku ce ba ku sani ba, in kun san haka ne ku faɗa, ku yi shiru, kar ku ce to amma, ku faɗa sai ku ce haka abin yake, ku ci gaba da yi jama'a, amma kar ku ce to amma yaya kuma za a yi a ce to za a yanzu yaushe za a iya. A ba jama'a, kuka iya barin bid'a, wannan ma yana cikin bid'a tunda an share, amma abin da yasa ba za a hukunta maka cewa bid'a kake ba dan baka sani ba, domin ba a dora hukuncin bid'a ko kafirci akan mutumin da ya jahilci hukunci. Amma daga ran da ka sani kai ta wurin kai ka zama dan bid'a, ka tashi kana kara abin, ka zama mai bin son zuciya. Afara aita manittaba ilahahu hawahu, Allah yake baka ga wanda ya dauki son zuciyar shi ya zama mishi shine abin bautawa ba. Wa adallahu Allah ala ilmin, Allah ya batar da shi a bisa ilimi, ya sani, ya take sani. Don haka ku ji tsoron Allah, jama'a, malaman Islamiyya, malaman wa'azin masallaci, malaman wa'azin juma'a, malaman wa'azin ƙasa baki ɗaya, ku tashi ku faɗakar da mutane a gyara. Mun karanto a baya, babban malami Ibn Rajab Al-Hanbali yace abin da yake wajibi akan duk wani malami, in ya ga hadisi ya inganta, ya fahimci ma'anar shi, ya tashi ya yada shi ga al'umman musulunci, kuma ya ce kowa ya tashi ya aiki da shi. Shi yasa ina ƙara maimaita muku, ku ji tsoron Allah, in kun tabbatar da abin da na karantar ko na faɗa, ba ni kuka tabbatar ba, kun tabbatar da gaskiya ne, Allah zai ba ku lada. Amma dan kun gani ba dan kungiyar ku bane, ni ba dan ɗariƙa ku bane, ni ba malamin masallacin ku bane, sai ku ce duk abin da na faɗa ba daidai bane, wallahi tallahi, tun kuna faɗe a ne muku shiru, wata ran zaka faɗa a ce ƙarya kake, girma ya zube ko bai zube ba. To da a yi haka tun farko, da muguwar rawa don makinta shi, ka tabbatar da gaskiya ka zauna lafiya, ka tabbatar ka rushe ƙarya ka zauna lafiya, ka tabbatar da ƙarya ka rushe gaskiya, girman ka ya faɗi. Saboda haka ku ji tsoron Allah, walaqad wasfaynal ladina utul kitaba wa iyyakum anittaqullaha, Allah yake mun yi wa kiristoci da yahudawa wasiya, da ku kanku cewa ku ji tsoron Allah. Wallahi tsoron Allah din nan kalma ce da ake faɗin ta a harshe, amma wallahi aiki da ita sai ka daure. Ku tsoraci Allah, ku tabbatar da gaskiya, ku yada sunna, sunna din nan ita ce daraja ku fa. Ku sani da cewa da ba a san ku malamai bane, ba a san kun iya wa'azin juma'a ba, kun iya wa'azin ƙasa baki ɗaya, kun iya wa'azin mako, duk ba a sani ba sai lokacin da kuka fara kira akan sunna. Sannan sunna ce ta girmama ku, kamar yadda Allah yake wa Larabawa, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum, haqiqa mun saukar da littafin da yake, wannan littafi shine darajar ku. Da ba Larabi da shi da banza aikin ɗaya ne duk gaba ɗaya. Ba Larabi da ba Yahuda, in ya ci dukiyar shi sai ya ce mun ci banza, duniya da lahira babu hisabi. Laysa alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamuna. Yahuda sai ce dukiyar ummiyi, mutumin Makka, dan kaci banza a nan duniya ba inda za a je a kai kotu a dauka kara a biya, a lahira kuma dama suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, mu ne ƴaƴan Allah, mu ne ƴan gaban goshin Allah. To dan mun ci dukiyar wani, mun ci dukiyar banza, ubanmu ne kaza kaza kaza. Dan haka wannan irin abin da Yahudawa suka yi wa ainihin Larabawa, sai Allah ya saukar da alqur'ani, ya aiko annabi a cikin su. To amma sai suka yi jafa'i, sai suka yi kuna gani sai daga baya da suka yi imani tukuna sannan suka samu daraja da wannan har yanzu in kaga Balarabe wallahi daraja shi kenan addinin musulunci to kai kanka din nan daraja ka kenan addinin musulunci to ku malaman nan da za a ce kaza sunna duk sunnar da aka faɗa sai ku rushe ta tsakani da Allah kuma a ce ku kawo dalilin da yasa kuka rushe ta kuɗi ko kuma ku ce haka ne to amma to in haka ne dan ne tun farko ku kuka ki ku karantar da ita sunnan nan ita ce darajar ku ita ce girman ku ita ce za ku karanta girman ku ya tabbata kuna karantar da bid'a wallahi tallahi girman ku ya fadi wallahi ku ji tsoron Allah wannan ne ita ce wasiyata ku bar ganin kuna kina kuna gaba da ni saboda naki zuwa in yi rijista a kungiyar ku ko naki zuwa in karbi dariƙar ku ko naki zuwa in zama kaza a wurin ku duka aje wannan ba lalle bane a musulunci duk inda kake ka zauna kana fadin sunna kana aiki da ita kai dan uwan musulmi ne ka shiga kungiyar su wani ko baka shiga ba amma cewa saboda wani ba dan kungiyar bane to duk abin da ya fada ayi taron baki daya aje a warware aje kauye kaza wallahi har kauyuka akwai mutanen da suke bi kauyukan nan nake waye da zariya suna tsoratar da mutane game da da'a wannan saboda Allah bala'in da ƴan shi'a suka yada a kauyukan garin nan ba ku je kun tsoratar game da haka ba sai game da sunna bala'in da kristoci suka je suka yada suka saka maguzawa a cikin kristanci ba ku je kun yi tahzir kun tsoratar game da wannan ba sai game da sunna saboda Allah wallahi ku ji tsoron Allah Allah zai muku hisabi ku bar ganin cewa kun samu wani lungu can kun je kuna batar da mutane wallahi mukhrijum ma kuntum taktumuna Allah zai fitar da abin da kuke koyewa ku ji tsoron Allah in gaskiya ta bayyana ku bayyana gaskiya girman ku ya tabbata in ba haka ba girman ku zai rushe wallahi ku ji tsoron Allah ni dai kalmar da nake maimaitawa kenan in ba haka ba girman da kake hari a wurin suwa kake neman girma a wurin suwa ne dan me dan su tabbatar da kai kai wa'azin kasa baki daya ko su baka kai ne mai wa'azin mako ko su nada ka kai ne limamin juma'a ko su ce kai ne shugaban malamai ko sakataren malamai ko shugaban kungiya amma a bisa sai ka bi ra'ayin su wallahi sun hallaka ka kuma baka samu girma ba in girma kake so Allah yake ayyabtaguna indahumul izza girma suke nema a wurin su fa innal izzata lillahi jami'a duk girma baki daya na Allah ne Allah yake kulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله ke bada mulki ga wanda yaso ya kwace wurin wanda yaso ya daukaka wanda yaso ya kaskantar da wanda yaso biya dikal khairu duk alheri baki daya a hannun ka yake ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne akan komai dan haka in kuna son girma wallahi ku fadi sunna sai ku ga har ilimi Allah yana ƙara muku malamai duk baki ɗaya suka haɗa kan cewa wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi manzon Allah biyayya Allah zai ƙara muku shiriya aka ce sai Allah ya rinka zuba hasken sunna hasken karatu duk karatun da ka tafa gaba sai ga ka fahimce shi saboda kana bin sunna Malam Abubakar Muhammad Gumi a cikin tafsirin shi ya kawo daga ainihin Harun ar-Rashid yake cewa malamai suka ce duk sa'an da ka karanta sunna kai aiki da ita sai Allah ya kare ka da wasu sunnoni duk san da ka karanta sunna kake aiki da ita kake yarda da ita sai Allah ya toshe basirarka duk inda kaga wata sunna ba za ka fahimce ta ba sai da ka jama'a a ji tsoron Allah sahiya in an je a je a gyara gyara din kuma za a je a yi shi ne bil lutfi wal lin la bil unuf ba zuwa za a yi a fada ba a'a zuwa za a yi tunda an riga an karantar da waɗannan mata waɗannan maza waɗannan kaza sai a ce to jama'ar musulmi kun san kullum muna neman daidai ne kullum bincike muke yi don haka mun ga gyara muna fatan kuma ku karba don Allah ya tabbatar da digadigan mu akan gaskiya don haka ayi kokari to mutum zai ce to ai da can shekaru 30 60 40 100 duk irin wannan muke yi a'a tunda ka gyara a yanzu sai Allah madaukakin sarki yace ulaikal ladina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat duk mugun aikin da kai a da ba ma a kiran shi mugun aiki tunda ka gyara sai Allah ya markada wannan mugun aiki sai mai da shi lada asaran me kai shin dama lada kake so ko kuwa dai a ce dai kai har yanzu kana nan to amma akwai matsala guda daya da wasu ba su fahimta ba ita ce akwai mutanen da suke ganin su malamai ne amma har yanzu ba a san su ba to idan suna son a san su sai su jayayya da wata matsala ta shari'ar musulunci ai ta fada da su yanzu su ma sai kaji sun bayyana wannan ita ce ka'idar malaman bid'a duk san da ya zama yayi yayi a san shi yayi yayi shi ma a bashi limancin juma'a a bashi limancin roƙon ruwa a bashi limancin kusufi duk an kiddi ya buga to sai ya samu wata mas'ala sai makale akan ta ya kira shine wa'azin anguwa shine lacca shine kaza fitintunu sai ta tayarwa sai a ce ga wani malami shi ma ya fito to dama haka suke khalif tu'raf saɓawa wanda aka sani kai ma sai a san ka in ba a san ka ba kana san a san ka to nemo wanda aka sani sai kana saɓa mishi yanzu a samu wani mutum mai ƙarfi wani kinkon wani mai ƙarfi haka misali sai a samu wani gashi nan wani mai raunin jiki rago malalaci sai tare shi ce in ba ga tsoro ba zo a buga mana ko da zuwa ya make shi mishi duka ɗaya ya mutu in aka je sai a ce ai wani ya taruwa ne to sai a fara binciken wane ne wannan to kun ga shi ma an san shi to amma so kake a san ka a wurin mutane sum'a kenan da riya ko kuwa so kake Allah ya karba aikin ka so kake Allah ya karba aikin ka dan haka ni abin da nake ƙara nana ta muku ku ji tsoron Allah na farko ku je ku yi karatu yadda ya kamata inda ya kamata ku karanta abin da ya kamata karatu yadda ya kamata inda ya kamata abin da ya kamata to sai ku zo ku zama malamai yadda ya kamata kuma ku faɗi ku karantar ku yi wa'azi yadda ya kamata to sai ku ga kan musulmi ya haɗu amma in ba haka ba wannan ya karanta ya bincika wannan ya je ya kwance shi yana jiran sai an faɗa kawai yana daga kwance sai wurga turbin sai ce ƙarya ne mu za kawo iskanci wai kawai shikenan hujja wai su za kawo iskanci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce iskanci kuma duk irin kalmomin nan da malaman ɗariƙa suka faɗi a da dan raddin addinin musulunci fa waɗannan fa suna neman su maimaita haka ko kuma fiye da haka saboda Allah wannan irin musiba kenan wannan waɗannan mutane da suka biyo mu suka ce za su bi mu akan sunna sun ƙaurace waɗancan malamai ne saboda bid'a suke yi ƙarya suke faɗa musu shirka suke yi musu ba sai musu tauhidi ba sa karantar da su a da a ƙasar Hausa sai dai Najiran amma duk wanda ka ji ya ce wani malami na ne to ba malamin karatu ba ne malamin tsafi ne malamin rubutun sha malamin guru da laya malamin ba da sa'a malamin kaza da kaza duk ba abubuwa ne na ilimi ba fa to sai suka tarwatsewa waɗannan sai suka ji ga inda gaskiya take kuma sai kuka zo kuka kira su da sunan gaskiya sai kuma kuka zo kuma kuna son ku kudindina su a cikin irin bid'ar da aka rabo su da ita ko da tafi su don Allah ba ku ci amanar su ba malamai kullun ku rinka tunanin abin nan da kake faɗe idan ka batar da mutane duk baki ɗaya sai Allah ya maka azaba akan su ranar alkiyama ku rinka tunanin wannan al-imam Amir al-Sha'ib yake cewa wallahi har baya son yin wa'azi saboda me saboda kar ya zama ya faɗi sabanin abin da shi yake aikatawa to ya zama abin da kuke faɗe a taho za a bi sunna jama'a sunnan nan ba gemu bace kawai ba ɗage wando bane kawai a duk abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatacce a shar'ance sai a yi shi shine sunna in ya so kana da wani uzuri da zai hana ka to sai ka ainihin kawo hanzarinka amma in ba haka ba jama'a kadai ku idi ku hana mutane bi dan kaga kai ke da masallaci kai ke da microphone ku jama'a suke saurare wai kai kana tunanin in ka tabbatar da wannan to ka tabbatar da girman wanda ya faɗa dan haka bari ka lalata abin ka ce ƙarya ne wai dan jama'a su gan shi ba kowan kowa bane to abin da nake so a sa'ar da kake faɗan haka ka kaddara a ce ga wuta a gabanka ka ga gaskiya ka ƙaryata za a saka ta a ciki ka ga gaskiya ka tabbatar za a cire ka kai da kai dan Allah wanne ka zaba wa kanka to ka zabi gaskiya dan ne domin ka samu kubuta daga azabar Allah in ba haka ba wallahi akwai mas'uliyya mai girma akan malaman ahlus sunna ku jawo mutane ku ce sunna kuma duk sanda aka karantar da sunna ku ce ku ba ku yadda ba saboda kadai wai an yi muku laifin ba a je an shiga kungiyar ku ba wai wannan kawai shine laifin kuma in ka shiga kungiyar su akwai sunnonin da yake za a kawo sai a ce a'a domin akwai ƴan uwan musulafiya da dama sun shiga cikin kungiyoyin dole tafiyar ba ta yiwu ba don babu yadda za a yi salafiyanci ya tafi tare da wata kungiya don haka kungiya waɗanda suka ce za su rike kungiya su je su yi wa addinin musulunci aiki gwargwadon yadda za su iya amma in dai salafiyanci ne to shi ba a yi mishi burki da cewa kaza ko kuma kaza duk inda gaskiya ta zo a faɗe ta akan kowa akan komai to kungiya za a ce to kaza in an fada Alhaji Wani yana kawo taimakon shekara zai dakatar tunda kun san matsala akan shi ne kaza in an fada an saba malaman kungiya kaza in an fada a nan garin nan aka taba yin taro in ku kun manta 1986 yau shekara nawa kenan shekara 12 akan matsalar kiran ladanci a bayan liman ma'ana daga murya a bayan liman wani ya rinka daga murya da aka fara wannan rikici sai aka ce a aje matsalar aje malamai za su tattauna aka hadu aka tattauna sai wani malami ya zo ya fadi sakamakon taro yace a takaitan takaitawa sakamakon taro ya hukunta idan ana jin muryar liman to kada wani yayi ladanci muryar liman ta wadatar idan kuma ba a jin muryar liman to sai a samu wani sai yayi ladanci mai kiran sallah ne kowane ne zai iya yi saboda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama haka ta tabbatar hadisi sahihi cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama lafiyar shi kalau shi yake daga murya kowa ya ji annabi ba shi da lafiya sayyidina abubakarin shine yake ainihin yin ladanci wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari malamin ne ya ja baki ya shiru a lokacin nan sai wani ya taso dub yazo ya tsaya daga cikin shugabanni yace wannan magana ba haka take ba ko da dalili ko ba dalili ko da bukata ko ba bukata ko da larura ko ba bukata za a ainihin daga murya a bayan liman me dalili a haka kawai kungiya ta zartar babu tsoron Allah a cikin wannan a garin nan akai haka ni ina zaune a cikin masallacin dan Allah akwai takawa a cikin haka to sakamakon haka wannan malami akai ta samun da baibaye shi da kungiya akwai wasu da yawancin su dole suka hakura saboda me dukkanin salafi babu wani wadanda babu wasu wadanda suka fi kusa da mu fiye da mutanen da suke cikin kungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna dan haka ku ne namu mu ne naku to amma sai ake samun matsala sai a ce to kungiya ba ta yarda da kaza ba ko malaman kungiya ba su yarda da kaza ba dan me za a bi ra'ayin wani ba ra'ayin wani bane in kaji an ce ra'ayin wani ba dalili kenan in mutum ya magana ya ka dalili ba a cewa ra'ayin shi ba a cewa mazhabin shi ba a cewa ijtihadin shi sai a ce shari'a Sheikh Usman yace dole ne duk musulmi ya bi to amma sai zama ko malaman karatun bai wadace su ba ko kuma ba su da fatul maraji ba su da ainihin littafai da za su je su yi bincike dan an ce tafi kai bincike na farko tukuna sai fa in kai karatun da zaka iya binciken na biyu ko kai karatun da zaka iya binciken shin ne ka iya binciken ma tukuna dan binciken ma iyawa ne da yadda ake tsara shi dan haka kaga mutanen da suke zuwa teachers college da college of advanced studies da sauransu sai an koya musu education tarbiya ya ake tsara karatu ya ake tsara wa'azi ya ake tsara huduba dan haka sai kaga a tsarin da kusan ba wanda zai zama teacher a primary ko a secondary sai in ya je teacher college saboda shi ya iya wannan tsari to sai an koya maka ya ake tsara bincike dan ba haka ba binciken da zaka gama shi a yini daya sai kaje ka share wata guda baka gama ba to sannan kana da littafan da zaka bincika to sai su tafi haji sai su tafi umra duk malami ya je haji ko ya je umra ya je wakiltar jama'ar shi ne menene zai iya yi wa jama'ar shi al'umma musulmi da ba su amfana saraba siyo littafai waɗanda babu su a ƙasashenku ku shigo da su ƙasashenku ku zo ku fashe alheri ku gaya jama'a to amma sai malami ya ci ko akwatuna malami zai ƙara aure malam ba aure ake bukatun ya ƙara akwatuna duk baki ɗaya akwai a kasuwar sabon gari kaje ka siyo akwatunan aure amma Saudi Arabia abinda muka rasa a ƙasar nan yake wadatacce a Saudi Arabia shine littafi wannan guguri naka yi hakuri ka ci abinci ka sha dabino ka sha ruwan zamzam ka ci dabino sauran kuɗinka ka siyo littafai a zo a yi bincike a gaya mutane shari'ar musulunci to sai ya zama ba su da littafai sai ka san malami bashi da bukhari yanzu kamar wannan in ka ce malam ka bude bukharin ka nuna mu bashi da shi bashi da muslim bai da abu dauda bai da tirmizi bai da nasa'i bai da ibnu maja bai da musnad na imamu ahmad bai da ma'ajim bai da ajza bai da musannafat da ina za a yi malanta ka bambance min wannan malanta da malanta dariqa ba kun daye bane kawai kun daye ne kawai ya latifu kafa kaza ya zin kafa kaza bas shikenan pasto ne yake littafin shi kwaya daya pasto littafin shi kwaya ɗayan ya rungume shi duk baki daya amma malami na musulunci sai kaji al-Imam Fakhruddin Razi aka ce in zai tafi yara kumi goma ake wa kayan littafi Fakhruddin Razi mai tafsirin al-Tafsir al-Kabir raƙumi goma za a daura ka litafi zai tafi wa'azi ne wani garin zai zauna watanni ko kwanaki sai an yi guzurin litafai saboda su ake a gaya mutane gaskiya dan in aka saka litafi a cikin hujja yanzu za a kashe bid'a duk wanda zai magana ba litafi sai a ci gabakin ka kai shiru to shikenan kafaita min sharrika kafaita na min sharrika ka wadatar da mu ka kare mu daga sharrinka kenan tunda baka da dalili to ja baki kai shiru amma yanzu sai matsala ta taso sai mutun ya ce ko da dai ni ban sani ba amma dai bai halatta ayi haka ba ma'ana jahilci ya haifi ilimi shi yasa jama'a a ji tsoron Allah malamai wallahi matsalolin nan da muke fadi linzami ne yafi karfin bakin kaza matsaloli ne waɗanda yake duk wanda ya kauce musu tun daga ni da nake fade har kowa ne wallahi sai sun juyo sun yi ragaraga da shi kuma sun wuce haka gaskiya take domin haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace bi yadda al'umma suka lalace sai an samu wasu su sun tsaya akan gaskiya zargin ne zargi da surutu baya damun su har sai gaskiya ta tabbata Allah ya shiryar da mu to wannan ainihin shine tahiyar farko kenan ta ainihin sayyidina Abdullah dan Mas'udin saniyan tahiya ta biyu tashahhud ibn Abbas tahiyar Abdullah dan Abbas kamar yadda kake jin ana cewa kira'ar warshi ay riwayar warshi kira'an Nafi'u kaga riwaya ne kawai ai ya ruwaito ne to haka wannan ma ba wai shi ya kaga ba a ya ruwaito ne kala Abdullah dan Abbas yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tashahhuda manzo Allah ya kasance yana karantar da mu tahiya kama yu'allimuna surata min alqur'ani kamar yadda yake karantar da mu sura ta alqur'ani yaqulu annabi yana cewa التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله غيسوي ما سأل بركة دا صلو لي وطن دا سيكا ما سطركي سنت بطاق الله وانن كلمة يفسراتا تسيكي قال النووي الإمام النووي يا عينهم واتفسر وانن كلمة اتكين شرحه شنا صحيح مسلم كين يكي والمبارك تكبيره يبدا دا اقدر راشيني اكي والمباركات والصلوات والطيبات a kaddara kan cewa akwai wawun wawun wato da albarkai albarkatai da ainihin salloli ko addu'o'i da kyawawan maganganu kamar fi hadisi ibn mas'ud wa ghairihi kamar yadda yazo a cikin hadisin ibn mas'ud wanda muka karanta da wani kaga an tabbatar da wawun wawun a tsakanin su ko sai ce walakin hudifatil wawu ikhtisaran sai dai an share wawun din ne dan a takaita bayanin wajen karantawa wa huwa ja'izun ma'rufun fil lugha wannan ainihin wato ya halatta kuma sannan nan abu ne a cikin harshen larabci mun fahimci wannan da kyau ko da ba harshen larabci ba ko a hausa ko a turanci kana lissafa abubuwa zaka ce wane da wane da wane da wane sun zo zaka iya cewa Abdullahi Isa Ahmad Musa Muhammad sun zo in ya so na karshe din sai ka ce da Muhammad hakan yi haka ai ko a larabci ko a turanci ko a hausa wa ma'anar hadisi yace ma'anar wannan hadisi innat tahiyati wa ma ba'daha wannan gaisuwa da aka ce da sauran kalmomi albarka da salloli da zada dan maganganu mun fahimta mustahiqqatun lillahi ta'ala dukkan su sun cancanci Allah madaukakin sarki wala tasluhu haqiqatuha li ghairi haqiqanin su to bai cancanci wani ba in ba Allah ba sai mu koma sama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan رسول الله وفي روايه عبده ورسوله او روايه aka samu abduhu wa rasuluhu mun fahimci wannan da kyau ko lafazin farko kenan al-imam muslim wa abu awana su suka ruwaito shi wa shafi'i wa nasa'i da al-imam shafi'i da nasa'i duk baki daya sun ruwaito wannan hadisi sahihi thalithan na uku tashahhud ibn umara tahiyar abdullahi dan umar ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wanda ya ruwaito ta daga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama أنه قال في التشهد من ذا الله وجن تهياي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر ابن عمر سيتي زدت فيها وبركاته أنا أقول الميسين قال وبركاته أتكر روايات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر ابن عمر يتي زدت فيها أنا أقول تاور روايسين قال وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله wannan kare kare da aka ce ibnu umar yayi guda biyu sai ash-shaykh al-albani yace hatani ziyadatan sabitatan fi tashahhudi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwa guda biyu da ibnu umar yace ya kara su a da ma sun zo a cikin tahiyya annabi walam yazid ibnu umar min indi nafsihi ibnu umar bai kara su daga gaban kanshi ba وحاشاه من ذلك الا يطري ابن عمر daga haka انما اخذها عن غيره من الصحابه ya karba ne daga wani daga cikin sahabbai alladina wasu sahabbai wadanda alladina rawawha anhu sallallahu alaihi wasallam wadanda sun ruwaici wannan tahiya da wannan kari a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa zadaha huwa ala tashahudihi dan haka shi sai ya dauko daga riwaya wadancan sahabbai sai ya kara akan tahiyar shi alladhi sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan tahiyar da yaji daga wurin annabi kai tsaye to sai ya zama shi a yadda aka karantar da shi babu wadannan karin lafuzza guda biyu babu wa barakatuhu babu wahdahu la sharika lahu da yaji wani sahabin yana yin tahiya irin wannan kuma yaji cewa daga annabi ne sai ya ce to shikenan ma'ana bari in dauko wadannan lafuzza in kara kenan to dama ya halatta wannan a cikin ilimi in ya zama asalin hadisi ɗaya ne amma wajen riwaya ya rarrabu to kai in ka zo ka same shi sai ka hada su baki daya kuma ainihin hadisin da al-Imam an-Nasa'i ruwaito da sauran malamai cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana yu'min la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan riwaya hadisi mafi yawancin jama'a haka suka fi sani to amma asali shi annabi ya fadi shi ya fi haka tsawo cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair to sai zama garin karantar da hadisin sai matsala ta kan faru dai wa malami ya dauko yana cikin karantar da hadisin sai ka tashi sai ka fita kaga iya abin da kaji nan zaka ruwaito farko kenan wani kuma mai ruwa ya zo an fara karantarwa dan haka sai ruwaito karshe to kai da waɗannan suka je suka baka labari gaba ɗaya sai ka hada kaga hadisin kai ya fito maka gaba ɗayan shi kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma ba wai ana karatu kana jangadi kamar yadda wasu suke cewa ana karatu kana jangadi shine in kaji abin da kaji kana ido biyu ai matukar aka gani ka kai jangadi so ɗaya a gaban malamin hadisi ba a sake karban hadisi wurinka har abada sai a ce kana yanamu fil majlis yana bacci a makaranta jangadi malaman hadisi suka kama ka ya zama lamba sai ai maka ita sai a ce ka sake karban hadisi wurinka jangadi waye kai malaman hadisi tace ilimi kenan to in ya zama mai jangadi ba za a karbi riwaya wurin shi ba mutumin da ya kwanta bacci zunzurutun bacci yana munshari yana jan rago sai zo ya ce ga wata takarda daga haske Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi mai jangadi ma ba a karba ba balle wani mai takarda haske wai a bacci yana bacci yana tusa yana munshari da sauran su kuma rago ba za a karba ba jama'a sai ba ya kamata baki ya san abin da zai faɗa Allah ya shiryar da mu wannan hadisi Abu Dawud da Darqutni sunan suka ruwaito shi